mu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru inda muke mukabala akan daya cikin matsalolin da ke faruwa da mata. Alal misali idan sun tsinci kansu a yanayi na zama jagoran iyalansu ko ta fannin sun rasa mazajen su na aure ba tare da bata lokaci ba. Bidan hada ku da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru wanda ya jagoranci shirin, Muhammad Awal Garba. Bismillah dan uwa.
Hajiya Ramatu, kin ga duk irin maganganun da akai gaba daya an akwai yadda gizo ke saka ko in muka ce gizo ke saka shine an samu an da matsalar take in mata ta bangaren mata ne ko ta bangaren maza ana akwai matsaloli duka bangarori guda biyu. To yanzu wace shawara ce ya kamata a ce al'umma su rike saboda a fita daga cikin wannan matsaloli da ake fuskanta?
Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi matsalan da zai iya fitar da mu a cikin wannan jahilci babu she Qur'ani. Wallahi illa Qur'ani. Idan mun karanta ta kada mu bi son rai, in mun karanta ta kada mu bi sha'awan duniya, kada mu bi ƙaryan duniya, kada mu bi abinda zuciya za ta raya mana na ƙarya, mu ji tsoron Allah, mu biye da abinda Allah ya ce a cikin Qur'ani. Aiki da Qur'ani shine ba karanta ta ba kawai a juya mata baya, ba shi bane. Sabila da a bayanin da shi dan uwa yayi zan bada alal misali a takaice dai hakan nan. Wato yau za a samu miji dan aiki ne, yayi takardan mazaje da yawa ko su kasance yan aiki kuma yan aiki ba, ana me sunan sa ana acte de mariage yau saboda advantage yaya ana yawa saboda advantage yaya ne bai baci ba. Amma duk da haka kuma daga cikin yan uwa akwai inda suke ara kuma mata daga baya ayi aure na biyu, aure na uku, wayannan matan ma mai wata kila su ma ya nemi su takardan aure a ko bai ba, musama an samu ɗaya ne kawai kalmar ƙarya aure mata biyu uku, amma ɗaya ne take da takardan aure. Wannan mata ba za ta ce ita ce za ta amshi gadon wannan dan taliki gaba ɗaya ba, babu. Saboda me Allah ya shari'anta mata cewa wannan gado ba ita kadai ce za ta gada.
Amma an kika yi wannan magana, ba ki lura cewar yawanci mata sukan yi wannan saboda damar da suka samu cewa su kadai ne suka yi wannan takardan da yace da mijinta, sauran matan kuma haramun ne ko?
Haramun ne. Wannan zalunci ne kuma za su biya. Wallahi in ba su biya a nan duniya ba, in ba su ji tsoron Allah a nan duniya ba, Allah zai kama su yawmal kiyama. Bai yi ba san mata mu dinga jin tsoron Allah. Kada ki bi son rai, kada ki bi son rai, ki tausaya marayun nan da mijinki ya bari. In Allah ya nufe ki da samun takardan aure, gama duk takardun din kin anshi kudin mijinki na wajen aiki, a wani takacen NPS wanne ba wanne ba, hada kudaden nan kira malamai subhanallah, a zaunar da ke da ƴaƴan ma uwar sanaraye ko baban sanaraye, ayi kasafi a duba yanda za a raba muku gadon nan, a raba ki fita cikin fitina. Kada ki ce a kece mai takardan aure, wannan nan nasaranci ne, wannan na duniya ne. Amma gadon nan ki sani na dukkan ƴaƴayen da mijinki ya bari ne. Wallahi waɗannan mata na takardan aure auko ba su da shi. Wallahi gado ya dawo na ƴaƴaye da sauran mataye inda bai sake su ba, ku duka kuna tare. Kada ki ci fariya cewa a'a don ke ce kike da takardan aure ke kadai, wannan bai yi ba, zalunci ne, zalunci ne wannan, keta ne wannan, kuma ba zai kai ki ko ina ba. Kuma zuri'a zaki tuna ƴaƴanki kar wata rana za su biya a rayuwarsu, bai yi ba. Mata su je makaranta su yi aiki da shari'an addinin musulunci, kuma a cire hankali akan maganan gado. Wake fata mijinsu ya mutu ya bar shi, ana ba an san za a mutu, auke mace ki mutu ki bar shi, aushi ya mutu ya bar. Amma experience ya nuna cewa mazan din su suke riga tafiya. To amma kar a zauna a sa burin gargaban maganan gado a cikin zuciya, bai yi ba, za a wahala, kuma za a shi sa ake wahala da yawa ba samun mafita. Wannan bangaren kaga wannan zuri'a an lalata, wancan zuri'a an lalata, mata na ta aikin abin da bai da kyau. Wani malamai za a je a nema a rufe baki, a bata ƴaƴan kishoyi, duk wannan yana haddasa abubuwa mara kyau, mara kyau. Mata wallahi alazim mu yi hatara da shiga cikin aikin malantakan da za mu bata zuri'an ƴar uwa. wallahi wata ran kina kwance a kabarin ki ranan mutuwa zaki ga gaskiya. Wallahi mu kiyaye mata na barna diwa, mace yi hakuri duk abin da mijinki zai yi miki, kada ki bi shi da sharrun. Maza wata sai ina tausaya ma maza, don shi namiji abin da yasa zan yi bayani, me yasa nake tausaya ma namiji? Gashi dai yana abubuwan da a tsakanin matansa biyu uku ko hudu, amma yana da imani ta wani bangare. Mai wa ya nuna soyayyen shi a cikin waɗannan mata hudu ko uku, wannan soyayyen ta ya sama waɗannan nasu yayi ƙasa, amma shi ya sani Allah ya haramta shi wannan. Bai kamata yayi haka ba, ya kamata yayi adalci ma mata yanda ya hada duka. To mata, ya Allah, mata kadda malaman su rude ku ki aikata ma mijinki abinda ba shi kenan ba. Akwai matan da kwanan nan ko da yake wannan auren din auren cin amana ne da mai kawarta ce, to amma ki sani ke kawarki da take zuwa gare ki, aure bai haramta tsakanin ta da mijinki ba fa, ke ne ya kamata ki killace rayuwanki kawance-kawance nan da ka dai yanzu kin samu kanki, ki kore wannan kawance-kawance. In ya kallare ido ya ga cewa matan nan masha Allah zai iya, sai ya aura kuma ya kawo miki, me zaki ce? To an kawo amarya, an ce tashi, an kawo mata amarya, zo amarya ta zo ta gaishe ki. Da ta tashi, sai ta tashi ta dinga dukan wannan amarya, duka take ma amarya, me ta so? To kun gani, to duk wannan mu tausaya ma kanmu, mu tausaya ma mazajen din, mu yi hakuri. Kuma mazaje ku dinga tausaya ma mata, mazaje ku dinga hira da matanku, ku dinga hada matanku, umme mata biyu uku ne, ku aikata gaskiya kada ranku ya so daya ku wulakanta sauran, zai kama ku a karshen lokaci.
To madalla malama Hajja Ramatu Usman, mun gode. Sai mai mulki Salu, mai Salu, a maganarki da zaki a karshen wannan shiri, a shawararki ga sauran takwarorin ku mata da mu maza din, me ya kamata a ce mu runguma musamman wajen yin takardar auren nan? Yana kawo matsaloli ga sauran mata, wayansu ana yi da su, ko kuma a ce ai dukiyar ma gaba daya na wacce ce ba na kowa bane, me zaki faɗa kai?
To ni a gaskiya sai na ce akwai zalunci wasu lokutan. Malama ta yi magana ta yadda za a iya a yi wato takardan aure, kuma ka gani da wacce ba a yi ba, saboda wannan sai in ce akwai cin zalunci. Domin kwanaki akwai wani abin da muka fuskanta a hakan, mutum ne wanda shi ya kwashi tsawon shekaru da matarsa ta farko, sa'annan sun haifi ƴaƴa bakwai, yayi takardan aure da ita, amma kuma yazo ya aure amarya kuma suka yi ƴaƴa uku, sai kuma Allah yayi lokacin sa yayi, sai Allah yayi mai rasuwa. Ita wannan amaryan ba ta da takardan aure. To a hakan babu wanda ya san tsakanin su, uwar gida bata san cewa yayi aure ba, amarya ma bata san cewa ya aure wannan matar ba. A hakan yanzu aboki ne ya je ya sanar da uwar gida cewa tunda yake mai gidan ku ya mutu, magana gadon nan yana da wasu ƴaƴan, aboki ne ya fitar da magana. To wannan za a tausaya wa namiji wanda yake yin haka? Don sanna ce bai tausaya wa kanshi shi kanshi ba, saboda inda ya je kwanta ya bar barna a baya, saboda ita wannan matar ta tsaya kai da fata cewa ba za a raba wannan. To ka gani inda shi kanshi ya bidiro kansa da matsala, inda yake kwance ba zai kwanta sosai ba, saboda yanzu waɗancan shi ya mai da su marayu tamkan marayu na gaskiya, bayan kuma ina da suna da ubansu da shi ma ya bar dukiyar da za a iya a basu, amma sai tashi ya wannan takardan auren. To matsalar da nake faɗa a nan, tunda yake lokaci yana nuna mana ɗan yatsa, a gaskiya ya kamata a ce maza su ji tausayin kansu tukuna. Bayan sun ji tausayin kansu, sa'annan su ji tausayin matan da suke zaune a gidajensu, saboda ƴaƴan wasu ne da aka kawo musu, kuma ya karbi wannan amana a lokacin da aka ce mishi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. To ya kamata a ce ya tsaya ga waɗannan, saboda ya dadirce wajen tafiyar da rayuwar matansa da na ƴaƴansa, ta yadda gobe idan ya kwanta dama ba za a tada shi a kabarin da yake ba. Ni maganar da zan yi kenan.
Magana ka na ƙarshe a cikin wannan shiri.
To alhamdulillahi, abin da zan faɗa na farko dai shine Hausawa sun ce adalci ginshikin zaman lafiya. Duk inda ka ga rashin jituwa da rashin da fitina yawa to za ga rashin adalci na taka muhimmiyar rawa a wannan wurin. Saboda mu maza Allah ne ya umarta ya bamu da muna da hali zamu iya adalci ya ce mu aure mata hudu. To amma mata hudun ganin dama ne yanzu ka iya amma kuma adalci ba naka bane dole ne. Dole ne. To adalcin kuma ba a ce a'a wannan nasaban gidansu da wancan ba a ce komai sai kai musu dai ba sai dai in kana da hali. Kowace za ka iya mata daidai da nasabanta. Misali zan baka. Kamar yadda malaman fiqhu suke magana idan wannan tana daura zani na jaka 100 ne a gidansu. Wannan kuma tana saka na jaka 50. To in kaga za ka iya musu na jaka 100 duka. Wannan yayi. Amma in ka ba wancan na jaka 50 din wancan na jaka 100 ba kai zalunci ba. Kowanne daidai da nasabanta yayi. Yauwa amma ita na 100 ka dauko ta ka dawo da ita 50. To ka tawaye ta. Yauwa to amma yanzu mu irin wannan muka rasa kaga an samu matsalan da za a ce mutun yi aure ma har ya haihu yara uku duka matan ba wanda take da labarin ya aure ta ka gani to saboda haka me yake haifar da haka wani kuma matsalan da ya samu daga gidan ita na gidan ma tsoron ta yake ita na farkon nan tsoron ta yake dan ko anguwa ta tafi kai ni na zauna da wanda wallahi tallahi muna zauna matan shi ta tafi anguwa ba abun da ya bude baki ya ce mun Allah ya sa ta hadari kafin ta dawo wannan abu ya kuma kara gaba ya kore ya hore mu kowa yanda zai yi kuma marayu amana ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tarbiyanci ƴaƴa mata ko guda biyu har aka aurar da su mijin uban su ne uyayen su ne kanin su ne aka ce an mishi alƙawari an mishi tabbaci zai shiga aljanna naman sa ya haramta daga wuta to amma yanzu wannan kaga muka rasa mun koma mu da kanmu ba a yin abu dan Allah sai dan ganin idan kai amma da ka juya baya harkan ya lalace
to madalla mala abakar mu da mun gode Allah ya saka da alkhairi ko hajiya rahmatu usman mun gode Allah ya saka da alkhairi maimunatu sa'adu ya jarida mun gode Allah ya saka da alkhairi ni muhammad awal gaba da shirin nake ce muku mu zama lafiya kuma muna gode wa jagoran wannan shiri ita ce hajiya madina dauda mun gode Allah ya saka alkhairi kuma muna fata cewa za a ci gaba da sauraron wannan tasha mai tarin albarka na VOA Hausa zauren VOA kenan daga kasar Jamhuriyar Kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da ya zo muku daga kasar Kamaru kamar yadda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muhammad Awal Garba ya shirya da fatan an amfana da shirin A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya